الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar asabar 11 ga watan ramadan hijiran maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin sarkin alhazan kabe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ko hikayar tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba wanda wannan shi ne zama na 10 a jiya mun fara tafsirin aya ta farko a cikin sura ta 2 ita ce suratul baqara. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare muka kai ƙarshen wannan aya, to kuma muna cikin bayanai sai lokaci ya yi muna. To insha Allah ta'ala za mu dai sake maimaita ita aya ɗin daga bisani kuma sai mu ɗora da ayoyin da suka biyo bayanta. Arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
subhanahu wa ta'ala ya fara da bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin to kamar yadda bayane suka gabata cewa Allah madaukakin sarki ya dunkule jumla bayan jumla har guda hudu a cikin wannan aya mai albarka. Jumla ta farko shine alif lam mim, wanda mun ambata cewa akwai mubtada da aka shafi shine haza alif lam mim, wanda kuma muka ambata cewa sanannen abu ne a gun Larabawa, har ma ya zama wata ka'ida da su malamai na nahawu suka aza dangane da shafi abin da aka sani, kamar yadda muka ambata Ibn Malik rahimahullahu ta'ala a littafinsa Al-Khulasa, wanda aka fi sani da Alfiyatu bin Malik, yana cewa wa hazfu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Har ko yaushe ko mubtada ko labari ko waninsu ya zama sananne shafe shi ba zai haifar da iltibasi ba, to halat ne a shafe shi. Shine wa hasu ma yu'lamu, shafe abin da yake an san shi, ja'izun ja'izi ne wato halat ne, kama kamar yadda taqulu zaka ce zaidu zaidun ba'da man indakuma, mutum da ya tambaye ka man indakuma waye yake wurinku, to da ka tashi ba shi amsa sai ka ce zaidun, kaga anan ka shafe labari shine inda na zaidun shine al-asl. To shine abin da ya faru a wannan aya alif lam mim, ba a ce haza alif lam mim ba, zalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, zamu ga cewa duka jumlolin kuma aka yi amfani da wato kowace jumla a matsayin jumla ismiya, ma'ana ba ya amfani da wata jumla ta aiki ba, babu jumla fi'iliya a ciki, saboda idan an kaddara haza haza alif lam mim, to kaga haza ismul ishara, saboda haka jumla din ismiya ce. Haka zalika alkitabu, shi ma zalika ismul ishara ne, shi ma an fara magana da shi, saboda haka jumla din ta zama ismiya. La raiba fihi, haka shi ma la raiba fihi din, raiba kaga suna ne, ita ma kaga ta zama jumla ismiya. Hudan lilmuttaqina, idan mun tafi kan cewa hudan mubtada ne, lilmuttaqina sai ya zama labarinsa ko kuma abinda za a kaddara, misali hudan sabitun ko ka'inun lilmuttaqina, to shi ma dai kaga jumla ce ismiya. Haka idan mun kaddara masa labari mubtada, muka ce misali hudan din shine labari, misali fihi hudan lilmuttaqin ko haza hudan lilmuttaqin, duka dai jumlolin zaka ga jumloli ne da suka fara da sunaye, wanda a ka'ida ta larabci jumla ismiya tana fa'idantar da as-subut, wato tabbatuwar abu, abu wanda yake tabbatacce baya rawa, to yana daga cikin abin da jumla ismiya take fa'idantarwa a gun malaman balaga. Su zamu ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da waɗannan jumloli a matsayin jumloli na sunaye domin tabbatuwar falala da ƙima da girma na shi littafin Allah subhanahu wata'ala Al-Qur'ani, da kuma tabbatuwar sifofinsa na kamala da Allah madaukakin sarki ya kinsa masa. To shi yasa ƙarshe sai Allah madaukakin sarki wato ya bayyana daga cikin ayyukan Al-Qur'ani shine yana shiryar da masu takawa masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. So al-muttaqin ko hudan lilmuttaqin, zamu ga daga at-taqawa ne, lafazin at-taqawa kuma lafazi ne la larabci, wato daga al-wiqaya ne, shine abin da zai zama maka kariya daga wani abu, da kake jin tsoro ko kuma yake zaman maka barazana. Su malamai na tafsiri sun yi maganganu da yawa game da abinda ake nufi da attaqawa, menene tsoron Allah subhanahu, ko kuma menene ake nufi da bawa ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. To kusan duk abubuwan da ake faɗa ba sabani ne wanda zaka ga yana kishiyanta juna ba, ko ce ma'ana zaka ga tana ƙarfafa ƴan uwarta ce. To shi yasa Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an yake cewa mafi kyan abin da yafi cancanta a fassara masu tsoron Allah da shi shine wato mutanen da suka ainihin kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da Allah ya hana. Duk abin da Allah ya hana to sai suka yi kokari suka hano. Abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala baya so suka yi kokari suka nisance su. Sannan a gefe na biyu game da abin da Allah yake so kuma sun yi kokarin aikata waɗannan abubuwa. Duk wani abu da Allah yake so suna kokarin zuwa da wannan abu. Su kaga wannan sai maka talkhisi na abin da ake nufi da tsoron Allah, kuma su waye ne masu tsoron Allah. To shi yasa wasu suke cewa tsoron Allah ko taqawa shine imtithalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi, kokarin dabbaka duk wani umarni na Allah da kuma nisantar abin da ya hana. Wannan shine taqawa. To shine anan Allah subhanahu wa ta'ala yace Qur'ani shiriya ne ko mai shiryarwa ne ga masu tsoron Allah. Wanda mun ambata a jiya cewa wasu daga cikin malamai sun ambata cewa wannan shiriya ta shafi dukkanin bangarorin shiryoyin guda biyu, da alhidayatul khassa da alhidayatul amma. Duka masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sun same ta dangane da Al-Qur'ani. Saboda mi lokacin da aka karanta musu ayoyin Al-Qur'ani sai suka gasganta wato sakonnin da ke ciki. Kaga gaskantawar da kuma fahimtar wasu abubuwa da suka yi cikin Al-Qur'ani, to wannan bangare kaga sun samu shiriya ta bayani da kuma dalala. Imanin da kuma suka karu da shi sakamakon abinda suka ji na maganar Allah cikin littafin Allah, to wannan shi kuma sai ya sabbaba musu samun taqawa ta tawfiki daga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka da aka ce hudan lil muttaqin, to duka shiryoyin guda biyu sun same su, da shiriya wadda take gamammiya da shiriya kuma wadda take kebantacciya. To aya ta gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala yace allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yace allazina sune waɗannan da yu'minuna bil ghaibi, suke imani suke gasganta gaibi, suke gasganta abin da yake da gaibi wanda ake ba su labari, ko kuma suke gasganta Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da suke a halin gaiba, wato ba sa cikin jama'a. Allah madaukin sarki yace wa yuqimuna salata, haka kuma suna tsayar da sallah, suna bayar da sallah a lokacin ta tare da sharuɗanta tare da farillanta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuma Allah yace daga cikin abinda muka azurta su kuma suna ciyarwa fi sabilillah. To wannan aya wasu daga cikin malamai suka ce allazina dinnan wato a zai iya daukar abubuwa guda uku, kamar yadda Ibn Adil Al-Hanbali a tafsirin sa ya fada Al-Lubabu fi Ulumil Kitab, yake cewa allazina zai iya zama wa sifa ga su lil muttaqina din da aka ambata a baya hudan lil muttaqina, wato sai ya zama allazina din sifa su ne, da kuma abin da ya biyo bayan allazina shine yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. wato sifar su ce aka fada su almuttaqin din da ya gabata a baya. Yace kuma zai iya yiwa allazina ya zama badal ko atafu bayani, ko ne zama badal ko atafu bayani. Idan aka ce badal ne ko atafu bayanin, to kamar ayan tana nuni kan cewa da aka ce hudal lil muttaqina, mai shiryarwa ne ga masu tsoron Allah. Sai aka ce kuma allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna. Saboda haka da lil muttaqina din da aka ambata, da kuma allazina yu'minuna bil ghaibi din da aka ambata, to duka abu dini. Ma'ana kamar an ce waɗanda ake nufi da almuttaqina, to su ne masu wannan sifofi. Na farko allazina yu'minuna bil ghaibi, sifar su ta farko kenan. Sifar su ta biyu wa yuqimuna as-salata, sifar su ta uku wa mimma razaqnahum yunfiquna. To wannan shine ma'anar badal din ko kuma atafu bayani, wato sai ya zamo ayin tana da alaka da ita wadda ta gabace ta kenan. Wanda shi yasa zamu ga ba a kawo harafin adafi ba, kamar yadda aka yi adafi ga ayin da ta biyo ita bayan allazina yu'minuna bil ghaibi. Kaga ba ya adafi ba, kawai da aka zo da aka ce hudal lil muttaqina, to sai aka ce allazina. Saboda in aka sa adafi, to sai ya zamo kamar an rabe tsakanin jumlar da ta gabata da kuma ita wadda za ta biyo baya. To amma da yake ko dai ya dauki fuskar shi allazina sifa ne, ko kuma ya zamo badal ko kuma atafu bayanin, to shi yasa baya amfani da wato harafi wanda zai zamo ya rabe tsakanin ita waccan da waccan ba. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna, wannan kamar isti'nafi ne. Wato ita waccan aya da aka ce hudal lil muttaqina, to an rufe ta, an rufe wannan shafin. Saboda haka yanzu a sake bude wani faifai na wasu mutane da suke da wasu sifofi na daban, to shine sai aka fara da allazi, da saboda haka allazi ne sai ya zamo kamar mubtada kenan, sai ya zamo kamar mubtada, sai ya zamo wasu mutane ne kuma daban. Su hudal lil muttaqina din, to an gama bayani akan su, yanzu kuma za a sake bayanin wani nau'i daga cikin su muminai, saboda wata sifa da ta zamo zahira game da su. To amma dai zancen farko shi ne fi ƙarfi, cewa allazina din yu'minuna bil ghaibi yana da alaka da hudal lil muttaqina. Saboda haka ko dai ya zamo badal ko atafu bayanin ko kuma sifa, kamar kai tambaya su waye almuttaqina, sai aka ce maka allazina, sai aka kawo ismul mawsul. Allazina su ne waɗannan da yu'minuna bil ghaibi, daga cikin sifofinsu suna imani da ghaibi, wanda imani da ghaibi yana wani nau'i ne shi ma na tsoron Allah. Kaga kamar ana yin tafsili ne da fassara maka abinda lil muttaqina din ya kunsa. Sai aka ce to daga cikin abinda yake tsoron Allah ne takawa ne, akwai imani da ghaibi, sannan wa yuqimuna as-salata, haka kuma su da tsayar da sallah. Kaga tsayar da sallah shi ma wani nau'i ne na tsoron Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, daga cikin abin da kuma muka azurta su, suna ciyarwa, suna bada sadaka. Kaga shi ma wani nau'i ne na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Wato sai ya zama kamar an yi tafsilin wa wato sifofi na su masu tsoron Allah da ya gabata a baya, hudal lil muttaqin. To Allah madaukakin sarki yace bayan allazina, sai yace yu'minuna. Yu'minuna daga al-iman ne. Wasu daga cikin malaman larabci suka ce asalin kalma al-iman ko dai daga at-tasdiqu ne, gaskantawa. Wato daga can aka samo asalin kalma al-iman, shi yasa ake cewa da mumini al-mu'minu, akan kira shi da al-musaddiq, mai gaskantawa. Ga faɗin Allah ta'ala, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin, ai bi mu'minin bi musaddiqin lana, bi musaddiqin lana ba za ka gaskata mu ba. Saboda haka ga abin da za mu faɗa, to wa ma anta bi mu'minin, sai malamai suka ce ai bi musaddiqin, baka zama wanda zai gaskata mu ba. Haka can Allah ya ce qalatil a'rabu amanna, to shi ma amanna din da ma'anar mun gaskata, ya Allah mun gaskata, mun gaskata. To shi yasa wasu malamai suka ce a yu'minuna adam masu gaskantawa, kamar yadda Abu Ja'far At-Tabari ya kawo asar daga Abdullahi dan Abbas, ya fassara ita wannan aya cewa yu'minuna yusaddiquna, ana nufin masu gaskantawa na shi gaibi din, ko masu gaskanta Allah a lokacin da suke a fake. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a al-iman daga al-amani, aminci, daga aminci ne, saboda za mu ga cewa mumini al-mu'minu, to Allah maɗaukakin sarki yana amintar da shi daga azabarsa. Shi yasa za mu ga daga cikin sunayen Allah akwai al-mu'minu, al-mu'minu ma'ana mai amintarwa, yana amintar da masu imani waɗanda suka bi shi. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce imani wato daga at-tuma'ninatu ne, kamar yadda al-wahidi rahimahullahu ta'ala shi kuma ya faɗa. Saboda mi akan kira al-mu'minu al-mutma'innu, saboda yakan samu nutsuwa da sakamakon da Allah maɗaukakin sarki zai ba shi. To a taƙaice dai, allazina yu'minuna, yu'minuna yana nuna mana cewa waɗannan mutane suna gaskanta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su labari ko ya gaya musu ta hanyar manzonsa sallallahu alaihi wasallam. So za mu ga imani a kamar yadda ahlus sunnati wal jama'a suke yawan bayani cewa abu ne wanda ya shafi zuciya, ya shafi gangar jiki, kuma ya shafi aiki. Al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadu, imani ya shafi magana, ya shafi i'tiqadi, ya shafi kuma aiki. Wannan shine abin da ahlus sunnati wal jama'a suka tafi akai, bal ma asalun min usuli aqidati ahlus sunna wal jama'a, kamar yadda littattafai da dama sun yi bayanin wannan, a irin su sharhu usuli i'tiqadi ahlus sunnati wal jama'a na Al-Lalaka'i, irin su kitabu sunna na kitabu sunna na Al-Khallal, irin su kitabu shari'a na Al-Ajurri, da sauran littattafai na sunna. To zaka ga in sun zo suna kawo wannan a matsayin asal min usuli ahlus sunnati wal jama'a, cewa al-imanu yazidu a al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadu, sannan suna karawa da yazidu bi ziyadati al-a'mali as-salihah wa yanqusu bi naqsiha ko wa yanqusu bil ma'siyah, kamar yadda zamu ga malam mai risala a farko-farkon littafin sa ya ambaci wannan. To sabanin yan bid'a masu cewa imani, wato wasu daga cikinsu suka ce imani magana ne kawai, da ka ce la ilaha illallah shikenan, baka da bambanci da mala'ika Jibrilu ta fuskar imani. Wasu suka ce imani ma'arifa ce, in dai ka riga ka san abinda kake yi to shikenan ka zama mumini. To wannan ba sa daga cikin matafiya ta ahlus sunnati wal jama'a, tun daga kan sahabbai har zuwa tabi'ai har zuwa tabi'ut tabi'ina. Abinda yake daidai shine al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, wannan shine abinda ahlus sunna wal jama'a suka tafi akan sa idan ku koma waɗancan littattafai da muka ambata. To kuma nassoshi da dama sun yi ishara zuwa ga haka, cewa imani yana ainihin wato karuwa. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kaga wannan nassi zadatuhum imana, ayoyin za su kara musu imani.
to amma duk da haka su wadancan karkatattu suka ƙaryata wannan aya da ire-irenta da suka zo cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala da hadisai da suka tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka imani a da ake magana a nan to shine imani wanda ya gabe duka bangarorin guda biyu wanda ya shafi magana ya shafi aiki ya shafi kuma wato itikadi shi yasa cikin abin da aka ambata a baya a zaka ga duka yana da alaka da wannan saboda da aka kawo labazin bil gaibi kaga wannan ishara ne zuwa ga itikadi ishara ne zuwa ga wannan wa yuqimuna salata shi kuma wannan ishara ne zuwa ga aiki na gabbai haka shi ma wamin ma razaqanahum yunfiquna shi ma ishara ne zuwa ga aiki na gabbai to saboda haka wannan shine abin da yake daidai to lafazin bil gaibi idan an ce al gaibu al asal a lugar larabci wato shine al makanul mutma'in wani wuri wanda yake mai natsuwa wanda mutum zai je ya boye ya sauka a wurin domin kar kowa ya gan shi shine asalin al-ghaib to sai aka yi amfani da shi ga duk wani abu da ya zamo a boye wanda yake ba a fili ba to sai aka yi ilaqin lafazin al-ghaib a kansa kamar yadda mutum zai samu wani wuri wanda yake a natse baya fargaban komai ba wanda zai gansa sai je ya boye to asali wannan wurin shi ake kira da al-ghaib to amma sai aka yi amfani da duk wani abu da yake a boye wanda bai fito fili ba sai aka yi ilaqin al-ghaib wato zuwa gare shi to lafazin al-ghaib anan malamai suka ce bil ghaib din za mu ga an yi amfani da jari da majruri wasu daga cikin malamai suka ce saboda haka yana ta'alluki da yu'minuna sai zamo kenan allazina yu'minuna bil ghaib wato gaibin karan kansa suke imani da shi idan an ce ya ta'allaku da shi wato yu'minuna din wasu kuma daga cikin malamai suka ce bil ghaibi a ahali ma'ana yu'minuna hala gaibatihim ba wai sai a bainar jama'a ba har inda kowa bai ganin su to suna imani da abin da ake gaya musu na gaskiya to haka wasu daga cikin malamai wato suka ambata saboda haka lafazin al-ghaibu wannan abin da ya shafi lugha kenan to al-ghaibu wanda ake nufi anan malamai sun yi sabani da yawa wanne gaibi ake nufi anan da Allah madaukakin sarki yace suna imani da gaibi dan mafi yawan malaman tafsiri to sun firin jayar da cewa allazina yu'minuna bil gaibi gaibin suke imani da shi suke gasgantawa to me ake nufi da gaibi to akwai abul faraj ibnu al-jawzi rahimahullahu ta'ala yana da tafsiri mai suna zadul masiri fi تفسير القرآن في علم التفسير زاد المسير في علم التفسير تو اتيكي yake cewa an fassara shi wannan lafazi da kusan ma'anoni har guda shida daga magabata as-salaf kenan wasu daga cikin malamai suka ce allazina yu'minuna bil ghaibi al ghaibu anan shine al wahyu wahyi saboda da ba a san shi ba sai da manzon da aka aiko ya fada wama huwa alal ghaibi bidhanin alal ghaibi ay alal wahyi to wasu daga cikin malamai abinda suka fada kenan wasu kuma suka ce a bil ghaibi ana nufin alquran alqurani shi ma ghaibi ne shi ma dai wannan kaga dai ya shiga cikin nau'in wahyi tunda alqurani wahyi ne wasu daga cikin malamai suka ce bil ghaibi ana nufin shi karan kansa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba a gadin sa kaga ya zama gaibi kenan wasu daga cikin malamai suka ce a bil gaibi anan shine ana nufin aljannatu wan nar aljanna da wuta dukkaninmu nan bamu gansu ba amma kuma muka yadda muka yi imani kaga sun zama gaibi. Wasu daga cikin malamai suka ce a bil gaibi ana nufin kaddara. Kaddara saboda zaka ga a rayuwarka zaka ga kana ta haduwa da abubuwa musamman marasa dadi. Ka tashi lafiya lauki la ka kama hanya sai ka samu asirin, Allah ya kiyaye, sai ka samu karaya. To wannan karayan ka san za ta zo maka, gaibi ce. To da irin wayannan, to haka wasu malamai suka faɗa. Na shida shine na ƙarshe, wasu malamai suka ce bil gaibi anan shine wato irsalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, shine aiko annabi sallallahu alaihi wasallama liman lam yara, ga wanda bai ga annabin ba. Inga ba mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba, amma ko mun yadda da shi, to wannan risalar ta shiga gare mu gaibi ce. Saboda ko da aka aiko shi babana ba mu ganta ba, mun karanta ne cikin alqur'ani da kuma hadisansa da ya karantar. To wasu abinda suka faɗa kenan. To anan duka abubuwan da aka ambata ba cin karo da juna. Ita wannan aya din za ta iya ɗaukar su, allazina yu'minuna bil gaibi, zai iya ɗaukar wahayin, zai iya ɗaukar alqur'ani, zai iya ɗaukar Allah subhanahu wa ta'ala, zai iya ɗaukar aljanna da wuta, zai iya ɗaukar kaddara, zai iya ɗaukar risalan annabi sallallahu alaihi wasallama. Saboda ikhtilafu tanawwu, sabani ne kawai na nau'antuwa, amma duka makasudin ɗaya ne, duka makasudin ɗaya ne. Saboda haka duka ake nufi, ma'ana su lilmuttaqina ɗin can da aka ambata, to su ne waɗanda suke gasganta waɗannan abubuwa, suna gasganta abinda yake wahayi ne daga Allah ko manzonsa, abinda Allah ya faɗa ko abinda manzonsa ya faɗa. To su ne shiryayyu, suna gasganta duk abin da ya zo a Qur'ani. Haka suna gasganta Allah, Allahn karan kansa, sun yadda da shi. Haka sun yadda da aljanna da wuta duk da ba su gan su ba. Haka sun yadda da kaddara, abubuwan da suke faruwa da su duk da kamin su faru ba su san za su faru ba, ba su sani ba. Amma duk da haka kuma in abu ya faru sai kaga sun ce to ai haka Allah ya kaddara, to ai imanin kenan, haka Allah ya kaddara. Allah dai ya sa mu ci jarraba, zaka ga haka muke faɗa. To wannan ai wani nau'i ne na imani, ba cewa muka a ni wanda abin da ya same ni ni ban yadda ba kaza kaza, sai kaga an ce alhamdulillah haka Allah ya kaddara, jarrabawa ce, Allah ya sa mu ci jarrabawa. To haka suna gasganta kuma sakon annabi sallallahu alaihi wasallam, duk abin da manzon Allah ya tabbata daga gare shi, to zaka ga suna gasgantawa. To wannan su ne lilmuttaqina din da aka ambata, su ne aka dunkule a wannan jumla, aka ce allazina yu'minuna bil gaibi, su ne waɗanda suke ba da gaskiya da gaibi. To lafazin gaibi hawa yau malamai suka ce ya kasu kusan kashi uku, kuma duka wasu daga cikin ayoyin alqur'ani sun yi ishara zuwa gare su. Abu na farko, akwai abin da malamai suke kira da al-ghaibul mutlaq, gaibi wanda yake mutlaki, wanda ba a kayyade shi ga wani abu ba. To wannan la ya'lamuhu illa Allah, ba wanda yake sanin sa sai Allah, ko kuma wanda shi Allah ya so ya sanar da shi wani sashi daga ciki, daga cikin shi al-ghaibul mutlaq. Suka ce ma'anarsa shine shi al-ghaibul mutlaq ba a iya sanin sa ta hanyar al-hawas, wato hanyoyi na idraki, kamar idanu, kamar kunnuwa, kamar kwakwalwa da sauransu. Ba yadda za ka yi ka san shi al-ghaibul mutlaq ta hanyar waɗannan al-hawas ɗin, ba za ka iya ba, ba za ka iya taɓa shi ba, ba za ka iya shinshina shi ba, ba za ka iya ganinsa ba, ba za ka iya jinsa ba. To shi ne al-ghaibul mutlaq. To in kaga mutum ya san shi, to Allah ne ya sanar da shi. to shi yasa malamai suka ce la ya'lamuhu illallah to shi al-ghaibul mutlaq din nan malamai sai suka kasa shi gida biyu suka ce akwai gaibin da yake cikin mutlaqin Allah ya sanar da wani sashi daga cikin bayinsa ya sanar da shi wannan gaibi din daga cikin gaibi mutlaki daga cikin wani sashi daga cikin bayinsa da ya zaba to akwai wannan kamar yadda ya faɗa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shine masanin gaibi gaibi mutlaki kenan sai ya ce fala yuzhiru ala ghaibihi ahada baya bayyana gaibinsa ga kowa illa man irtada min rasuli sai dai daga cikin waɗanda shi Allah ya zaba ko aka zaba na daga wani manzo to fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasala to sai Allah ya sanya matsara na mala'iku to sai ya sanar da shi wannan gaibi din to wanda ya shafi al-ghaibul mutlaq cikin sa ne to sai Allah ya ware wani manzo sai ya sanar da shi wani abu na wannan gaibi din misali daga ciki abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ya hadi illa ar-rushidi fa amanna bihi falan nushrika bi rabbina ahada Allah ya ce qul kace uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni kaga ta hanyar wahayi aka sanar da shi abinda za a ambata uhiya ilayya an yi mini wahayi annahu istama'a nafarun min al-jinni wata jama'a daga cikin aljanu sun saurari karatun alqur'ani har suka yi imani da shi kaga sauraron aljanu ga karatun alqur'ani gaibi ne kuma ba a iya sanin sa ta hanyar alhawas ta hanyar kunni ba a iya ganin sa ba a iya taba sa ba a iya hararo shi ma a zuciya to shi yasa a ɗaya daga cikin malamai Alamuddin As-Sakhawi a tafsirin sa tafsirul Qur'ani al-Azim yace shi gaibi ba a sanin sa sai ta hanyar wahayi yana nufin al-ghaibul mutlaq shi wannan gaibin na farko ba a sanin sa sai ta hanyar wahayi sai ya zamo manzon da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wannan gaibin to kaga shi ya zamo muallamun wa mukhbarun bil gaibi ya zamo wanda aka sanar da shi aka bashi labarin gaibi ba shine an masanin gaibin ba wanda an masanin gaibin wanda ya sanar da shi shi labari aka bashi koya masa aka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da su aljanun suka saurari wannan karatun har suka yi imani bai sani ba sai da aka yi masa wahayi da aka yi masa wahayi sannan ya sani sannan ya sani to wannan shine bangare na farko daga bangaren al-ghaibul mutlaq wanda Allah ya ga dama daga cikin manzanninsa to yakan ware shi sai ya sanar da shi wannan wanda wannan zaka ga ya kunshi abubuwa da dama na wahayi da Allah yake yi wa manzanni sannan nau'i na biyu daga cikin al-ghaibul mutlaq shine gaibin da ista'thara Allahu bihi Allah kadai ne yake banta da sanin sa hadda annabawan bai sanar da su ba shine yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu abun Allah mabudan gaibi suke wane gaibi yake nufi anan wanda yake banta da shi ya hana kowa ya san shi in ba shi ba ba wanda ya san waɗannan mabudan sai shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda wasu na cewa su ne abubuwan nan guda biyar da Allah madaukakin sarki yake cewa inna allaha indahu ilmu sa'a Allah abunsa sanin alkiyama yake wa yunazzilu al-ghaytha shi yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham yana sanin abinda mahaifa take dauke da shi na mata haka kuma wa ma tadri nafsun ma za taksubu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut to waɗanda abubuwa guda biyar da tashin sanin lokacin da alkiyama za ta tsayu da saukar da ruwan sama da sanin abin da ke cikin mahaifa da sanin rai mai za ta yi gobe da a ina za ta mutu wani lokaci za ta mutu to yana daga cikin gaibin da Allah bai gaya wa kowa ba ista'thara Allahu bihi Allah yake banta da shi gaibi ne mutlaki kaga kashi biyu ne wani sashin Allah ya sanar da wasu daga cikin bayansa daga cikin waɗanda ya zaba cikin manzanni wani sashin kuma Allah bai gaya wa kowa ba sai ya bar wa kansa sani to shi yasa zaka ga ba wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo ya ce yayi maka bayanin waɗannan abubuwa guda biyar din nan babu Annabi har ya koma ga Allah bai faɗi ranar da kiyama za ta tsaya ba haka ruwan sama da sauransu saboda mi Allah kadai ya bar ba kansa sani to amma wasu daga cikin kudubai su sun ce sun san shi wannan gaibi waɗannan abubuwa akwai wasu da suka yi da awar sun san su sun san raddar alkiyama za ta tsaya sun san lokacin da ruwan sama za su sauka da inda za su sauka da gurgurdan abin da zai sauka sun san abin da ke cikin cikin mahaifa lokacin da zai shiga da kanin mai shiga ni zai shiga haka sun san abin da zai faru gobe haka kuma sun san inda kowa zai mutu akwai wani littafi da ake kira al-Ibriz to akwai wani shayi da ake kira Abdul Aziz Ad-Dabbag a cikin littafin dalibin sa ya kawo daga gare shi cewa akwai wasu daga cikin arifai wai daga cikin masana Allah su sun san waɗannan abubuwa kaga sun bi Annabi karatu kenan tunda shi Annabi da aka tambaye shi bai bayani ba cewa bai sani ba saboda haka su sai suka yi da awar sanin gaibi gaba daya to wannan karkatattu ne gulatun ne min as-sufiyya ba sa daga cikin ahlus sunnati wal jamaa shi yasa zamu ga a wata aya to zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore maka sanin gaibi qul inni la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wama massani su Allah yace da shi qul ka ce ba na mallakar komai ga kaina na amfani ko na cutarwa sai abinda Allah ya ga dama walau kuntu a'lamu al-ghaiba ni da na san gaibi a matsayina na manzo yana nufin al-ghaibul mutlaq to da na san gaibi mutlaki lastakfartu bil al-khair da sai tayawaita abubuwa na al-khairi sai zan duk abin da zan yi alkhairi ne wama masaniya su kuma cuta da bata shafe ni ba abinda aka yi masa a Taifa da bai bari aka yi masa ba abinda aka yi masa a Uhudu da bai bari aka yi masa ba to idan Annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa Allah bai sanar da su ba su bai ba su wannan sifa ta sanin gaibi mutlaki ba to amma sai wani kawai ya ci abinci ya sha ruwa ya koshi sai ya ce maka ai ya sani wani ma daga cikin karamar sawai ya san ya ba da labarin ranar da zai mutu akwai da littafi ma'ujamu marra annabi sallallahu alaihi wasallama fil yaqaza na muhyiddin at-tu'mi to ya kawo wani wali daga cikin karamar sa kamin ya bar duniya sai da ya ce rana kaza zan mutu amma Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya bai ga yawa sahabbai ranar da zai koma ga Allah ba kaga shi wancin yayi Annabi karatu ke saboda ni wannan abu yana daga cikin abin da Allah ya bar makansa inna Allaha indahu ilmu sa'a kaga karshe sai ya rufe da cewa ni wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu to wannan ya shafe inda za ta mutu da lokacin da ma za ta mutu gaba daya duka ta shafa to saboda haka al-ghaibul mutlaq la ya'lamuhu illa Allah shine ma'anar waccan aya din qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace ba wanda yake sanin halittun da ke cikin sama da halittun da ke ƙasa babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba ana nufin al-ghaibul mutlaq shi wannan da muke bayani a kansa ka dubi wannan aya fa nasiji qul la ya'lamu man fis samawati ismul mawsul duk halittar da ke sama mala'iku da kowa duk sun shiga wal ardi manzanni ma sun shiga wali kowa ma ya shiga Allah ya ce to ba wanda ya san al-ghaiba in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala Allah ya ce kai wa bayish uruna ayyana yub'atsun ranar da ma za a tashe su ba su sani ba kaga sai suka ƙaryata Allah sai suka ce a'a sun san ranar da kiyama din za ta tashi kamar yadda ya zo a waccan littafi al-Ibris shi kuma Allah ya kore ya ce halittu kakab ba su san ranar da za a tashe su daga kaburbarra ba to amma Abdulaziz ad-Dabbag sai ya ce a'a su a rufe sun sani to na Allah za mu ɗauka ko na shi to wannan shi ne imani da gaibi Allah ya baka labari sai ka yadda kaga ka shiga cikin allazina yu'minuna bil gaibi kenan in kuma kaga zuganta wancan shehi wali to kaga ka ƙaryata mi gaibi baka yadda da gaibin da aka baka labari ba saboda wannan maganar Allah ce kun ji cikin ma'anonin allazina yu'minuna bil gaibi mun kawo alquran to ga qur'ani ya nassanta cewa halittu ba su san ranar da za a tashe su ba za a yi tashi alkiyama sai wani ya zo ya ce a'a ai ga wasu sun sani to wanda ya yarda da waɗancan ya ƙaryata alqur'ani ya ƙaryata Allah kaga bai da wannan sifa din ta allazina yu'minuna bil ghaibi to sai nau'in gaibi na uku na biyu afwan dan wancan duka bangare ɗaya ne bangare na biyu shine al-ghaibul muqayyad an-nisbi shine gaibi wanda aka kayyade shi kuma aka danganta shi zuwa ga wani sashi na wasu ma'ana wasu ne suka jahilci abin tayi wasu sun sani an kira shi da muqayyadi kuma saboda an kayyade shi da wata mas'ala to ana kiransa da al-ghaibul muqayyad an-nisbi shi zaka ga kamar abin da ya shafi al-hawadisu tarihiyya kamar abubuwan da suke faruwa na tarihi ko da abin ya faru kila kai baka nan yanzu ko nan kusa-kusa abin da ya faru zamanin su Sheikh Usman dan Fodiyo gaibi ne saboda mu ko da abin ya faru ba ma nan irin yaƙe-yaƙen da suka yi wanda lokacin da Sheikh Abdullahi suka shigo jihar Kebbi suka yi jihadi suka yi yaƙe-yaƙe kun ga ba mana wanda daga cikin garuruwan da suka yaƙa akwai wannan gari na Argungu akwai wanda annan babu ko to kaga ya zama gaibi kenan to wannan ana kiran sa da al-ghaibul muqayyad an-nisbi irin shi ne da Allah madaukakin sarki ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallama labari abin da ya faru dangane da nana Maryam haihuwarta da renonta da Annabi Zakariya alaihi salam yayi abubuwan da suka faru wanda suratu Ali Imran ta ba mu labari to ƙarshe sai Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wannan abin da muka gaya maka da ya faru dangane da Maryam da Zakariya Annabi Zakariya da sauransu to yana daga cikin labaruka na gaibi da muke yin wahayin sa zuwa gare ka muke baka labari kaza ya faru kaza ya faru kaza ya faru domin wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam lokacin da suke ƙuri'a tsakanin shi Annabi Zakariya da sauran wasu aka zo aka ce ayi ƙuri'a domin kowa ya ga cewa ƙuri'arsa ta fito ya samu a ce Maryam shine zai rene ta to lokacin da suke wannan ƙuri'a ai baka gud baka wurin wa ma kunta ladaihim iz yahtasimun lokacin da suke wannan jayyar baka tare da su ko Annabi yana nan amma sai aka bashi labari to kaga al-ghaibu al-muqayyad al-nisbi an kira shi da al-muqayyad saboda ya takaita da wata mas'ala sannan an kira shi an-nisbi saboda su waɗanda abin ya faru sun san da abin amma waɗanda abin ko da ya faru ba sa nan kamar shi annabi da ake ba sa labari to kaga gaibi ne gare shi to wannan ana kiran sada al-ghaibul muqayyad an-nisbi wani na iya sani wanda abin ya faru gare shi to zai iya sani wanda kuma bai zamani da abin ba ko abin ya faru baya kasar sai bayan ya faru sai labari ya zo masa to ya zan gaibi gare shi to shine ma'anar an-nisbi din haka nan nau'i na uku akwai al-ghaibu al-muqayyad ghairu an-nisbi shi kuma gaibi ne shi ma da aka yi masa kaidi ba ya dilakin sa ba kamar wancan na farko sannan kuma ba nisbi bane saboda ba wai wani ya sani wani bai sani bane a kowa bai sani ba sai san da wani abu daga cikin alamomi suka bayyana sannan aka iya gane shi wanda wannan shi nau'in mutum ba zai iya ganin sa ba da ɗaya daga cikin alhawas ba iya ganin sa da ido shi ba ba a iya jin sa da kunne ba a iya taba shi imma dai saboda kila nisan zamani ko kuma nisan bagire sai zan ya jahilci abun sai da aka zo aka bashi labari to abun ya zama gaibi gare shi misali suna bada misali kamar abin da ya faru da annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da kun san daga cikin fadawansa akwai aljanu a fadarsa wayanda suke gadin sa aljanu to sai zan lokacin da Allah zai karbi ransa Allah yana son ya nuna gazawar su aljanu din ya nuna musu san gaibi ba kuma waɗanda suke kallon su a matsayin masana gaibi abin ba haka bane sai zan Allah ya dauki ran annabi Sulaiman gashi zaune saman kujera rike da sanda aka dauki lokaci mai tsayi ya koma ga Allah amma ba su sani suna nan suna yi wa gawa hidima ba su sani ba to shi ne Allah ya ce falamma qadaina alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ati lokacin da muka hukunta masa mutuwa shi annabi Sulaiman ba abin da ya nuna musu alamu na cewa ya koma ga Allah subhanahu wata'ala sai wata dabba ta kasa Allah ya turo wata dabba wani kwaro ko gara ko wani abu sai ta dinga canye sandarsa tana ta cin sandar falamma kharra lokacin da ya fadi tunda dama sandar ba rai sandar kuma ita ce aka dogara gare ta kuma sandar gara ta canye kaga me zai faru a faduwa to lokacin da ya fadi tabayyadatil jinn allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil azabil muhin sai bayyana ga aljanu cewa bayan ya fadi sai suka gano ba ma lokacin ya rasu ba ya dade da rasuwa to sai wannan Allah ya ce sai ta bayyana ga aljanu cewa inda sun san gaibi kaga wani gaibi ake nufi al-ghaibul muqayyad shine mutuwar annabi Sulaiman domin mutuwar ba sa iya ganinta ba sa iya tabata ko yanzu din alama ce za su gani to da ba su zauna cikin azaba ta kaskanci ba saboda sun dauki dogon lokaci suna yi wa gawar su hidima su a tunaninsu yana da rai duk abin da suka saba yi na hidima da gadi suka ci gaba alhali kuma ya koma ga Allah ya koma ga Allah to wannan malamai suna sa cikin nau'in al-ghaibu al-muqayyad ghairu an-nisbi kaga nan anan dukkan su sun yi tarayya akan jahiltar rashin rayuwar shi annabi Sulaiman da kuma mutuwarsa da koma wasa ga Allah kaga shi yasa bai zama an-nisbi ba saboda ba wanda ya gano ya rasu da Allah ya so ya sanar da su sai ya bayyana musu alamar ba mutuwar tashi aka nuna musu ba alama aka nuna musu alama aka nuna musu to wanda sune nau'ukan gaibi guda uku saboda haka shi wancan na farko dayan ba wanda ya san shi sai Allah shine al-ghaibul mutlaq allazi sta'asara Allah bihi bi'ilmihi wanda Allah yake banta da sanin sa wanda wannan hatta annabawa ba su san shi ba kishi sa za ku ji malaman sunna suna cewa annabi bai san gaibi ba suna nufin al-ghaibul mutlaq saboda waɗannan nusus gashi Allah da kansa yana bashi labarin wasu abubuwa sannan gashi da karan kansa yana cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakathartu min alkhairi wama massaniyasu yana kore ma kansa gaibi sanin gaibi wanda yake mutulaki amma cikin gaibin mutulakin to wanda Allah ya ga dama ya ware sai ya sanar da shi yana sanar da shi shine abinda ita kuma waccan aya ta faɗa illa man irtaba min rasuli din da ta aka ambata to saboda haka wannan shine amma shi al-ghaibu an-nisbi al-muqayyad da kuma al-ghaibu al-muqayyad ghayru an-nisbi su za a iya sanin su ba Allah kadai yake banta da sanin su ba shi wannan na karshe ghayru an-nisbi to alama za ta iya bayyana sai a gano shi a san shi sabanin shi wancan da Allah yake banta da sanin sa shi kadai wanda babu wata alama da zaka iya gane wannan abu babu ta duk wanda annai yana da rai kuma akwai ran da zai mutu to sanin ran da zai mutu din zaka ga ko kusa ga kunnin ka baya zuwa saboda an boye amma kuma akwai shi to kaga al-ghaibul mutlaq kenan kwata kwata Allah ya toshe wasu kofofi da wasu hanyoyi da wata halitta za ta iya sanin wannan abu to amma a hakan aka fito aka ce annabi bai san gaibi ba sai kaga jahilai suna rigima saboda jahilci da rashin karatu to duk sanda kaje an ce annabi bai san gaibi ba an yi shiru ana nufin gaibin da Allah yake banta da sanin sa kamar misalin waɗancan abubuwa guda biyar da kuma gaibi mutlaki kuma akan yi haka ne saboda sanin gaibi mutlaki sifatun min sifatillahi siffan Allah ne lokacin da ka dauki sifa din ka baiwa annabi to ka dauki siffar Allah ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi in yana rayi sai ya yake ka to amma a haka sai jahilai su ce ai ya aibanta annabi ai kaza 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 ina wani aibanta annabi ga nusus ga dalilai karara a cikin alqur'ani annabi mu'allamun wa mukhbarun bil ghaibi shine abinda malamai suke faɗa labari ake bashi na gaibi dan in kace ya san gaibi itilaqan to me bambancin sa da Allah sai ya zamo kenan da shi da Allah da dai bayan Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un bayan ya faɗi haka shine ya faɗa laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da yake kama da Allah subhanahu wa ta'ala la fi af'alihi wa la fi asma'ihi wa la fi sifatihi saboda haka Allah shi kadai yake wahdahu la sharika lahu yadda yake shi kadai a zatinsa haka a sunayensa haka a sifofinsa haka a ayyukansa babu wani da yake tarayya da Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu shakka yana da falala yana da daraja amma darajar sa ba za ta sa kuma a dauki muqabin Allah a bashi ba don Allah bai haka ba shi ma bai haka ba to wannan shine daidai saboda haka kenan da Allah madaukakin sarki yace allazina yu'minuna bil ghaibi to kaga anan duka nau'ukan gaibin nan da muka ambata ya shiga al ghaibul mutlaq ya shiga da kashikashin sa guda biyu da al ghaibul muqayyad an-nisbi ya shiga da al-ghaibul muqayyad ghayrun nisbi wanda shine na uku duk ya shiga mumini mai imani matukar ya jahilci abu aka sanar da shi kuma lokacin da abin ya faru bai sani ba zai yadda wannan ita ce sifa ta ainihin wato masu imani ita ce sifa ta masu imani saboda haka annabawa idan Allah subhanahu wataala ya ga dama ya sanar da su wani sashi na gaibi zai sanar da su ababin bada labari ababin ilmantarwa amma fil haqiqa kaga mai sifar shine Allah mai ilimin shine Allah wahdahu la sharika lahu to wannan shine abinda malaman sunna koyo shi suke ta bayani akan sa to amma a haka sai aka ware wasu aka ce su ma sun san gaibi wanda wannan ba a waiwayin su ba a sakin nassi a kama hayaniya da maganganun wani saboda a lahira abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi shine za a tambaye ka kuma akan sa za a yi ma hisabi ba za a tambaye ka akan malam wani ba ko akan shehu wani ko gausi wani ko kutubi wani ba wanda zai tambaye ka wani manzon Allah za a tambaye ka sai Allah sai addininka su ne za a fara tambaye ka a kabari to shi yasa wajibi ne musulmi ya gyara aqidarsa wajibi ne yayi koyi da annabawan Allah inda Allah ya tsaya da annabawansa ka aje su nan inda ya kai su ka kai su can ba ruwanka kai mai bi ne sunanka musulmi dama me ma'anar musulmi shine wanda ya gaskanta ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk abin da Allah ya faɗa yana sallama baya jayayya baya barin kuma na Allah ya kama na wani saboda haka da gaske ne annabawa ba su san gaibi mutlaki ba amma cikin mutlakin kuma in Allah ya ga dama sai su nata su wani sashi me yasa aka ce ba su san gaibi mutlaki ba saboda shi gaibi mutlaki hanyar sanin sa to ana sanin shi ne bi ihlal hawas da ɗaya daga cikin hawas hanyoyin idraki wanda kunne na ciki ido na ciki hanci na ciki baki na ciki hannu na ciki to ba a sanin sa ta hanyar waɗannan hanyoyi to su kuma annabawa ta wannan hanya suke sanin abubuwa to kuma Allah ya rufe kofar saboda haka ta hanyar wahayi ake sanin sa duk wanda kaga ya san wani abu na gaibi mutlaki to wahayi aka yi masa kamar yadda muka ji daga cikin sashin ayoyi aljannu sun zo suna sauraron karatu annabi bai ga labari har suka musulunta suka yi imani annabi bai bada labari sai da aka yi masa wahayi kamin ayi wahayin bai sani ba kaga wannan ya tabbatar da bai san gaibi ba kenan amma yanzu an sanar da shi gaibi kaga wannan ba abin jayayya bane mas'ala ce ta karatu in ba kai karatu ba kawai ka ja baki kai shiru sai a zauna lafiya to Allah ya mana jagora to nan za mu kwana akan gaibi sai za abinda za mu tashi gobe wai kimunar salata ko ita ma ta zan gaibi sai Allah ya rufa bada asiri Allah kuma ya ƙara mana imani Allah ya bagu ilimi mai amfani safuran mu Allah shi yafi akwai tambaya Allah Ibrahim Allah Ibrahim akwai tambaya to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah sai gobe insha Allah duba da karancin lokaci